لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها في إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك تادوها أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي ولدا أنت كنغ رنبوشي a wannan yammaci na ranar Asabar yau 3 ga watan Ramadan hijiran ba'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi a gabanin a da shiga karatu akwai ɗan tambayoyi kaɗan da za mu ansa. Wanda yana tambaya cewa meye cikakken bayani game da sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sayyidina Ali dangane da mantuwa. Wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya ruwaito shi da Imam al-Hakim, hadisin Abdullahi ɗan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa Ali sallar da zai yi idan yana yawan mantuwa ko yana son ya haddace alqur'ani, ga irin sallar da zai yi, ya koyar da shi sallah da zai karanta Fatiha, ya karanta Yasin, suratu ad-dukhan, suratu sajda, tabara, kowace raka'a raka'ar farko ya karanta suratu al-fatiha da Yasin, raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da suratul Dukhan, raka'a ta uku ya karanta Fatiha da Alif Lam Mim Sajda, sannan kuma raka'a ta karshe ya karanta Fatiha da Tabara. To amma wannan hadisi ne bara gurbi, hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba, to haka malamai sun hukunta cewa hadisi ne wanda yake mawdu'i, illa ta shine Al-Walid ibn Muslim da yake cikin isnadin, sannan kuma matanin sa ma akwai nakara, yana kunshe da wata doguwar addu'a wanda kanta addu'ar aka duba wata lafizanta sun saba wa shari'a. Saboda haka wannan hadisi bai inganta ba, bai tabbata ba, shi yasa Tirmidhi da ruwaito shi cewa hadisun gharib la na'rifu illa min hadha al-wajh, wato wannan hadisi ne mai rauni ba mu san shi ba sai ta wannan fuska, wato sai isnadin guda wala isnadi guda daya. Saboda haka hadisi ne wanda bai tabbata ba. Cikin waɗanda suka rubuta wannan hadisi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa wal Mawdu'a. Sai kuma ya tambaya ta biyu cewa to menene ne yake magance al'amarin mantuwa. To mantuwa wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam da ita da shi, wato tun lokacin da aka halicci ɗan adam an halicce shi da mantuwa. Allah ta'ala ya gaya mana dangane da annabi Adam alayhi salam, wa laqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma. Allah ya yi alkawari ga annabi Adam, alkawarin da suka yi Allah ya yi da shi na cewa kada ya ci itaciya, amma sai ya manta. Allah ya ce fa nasiya, sai ya manta. Saboda haka wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam da shi tun farkon halittarsa. A hadisin Tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa nasiya adam fa nasiyat zurriyatuhu, annabi adam ya manta zurriyarsa ma suka riƙa mantuwa. Saboda haka akwai mantuwa ta ɗabi'a wanda duk ɗan adam yana da wannan, ba wani ɗan adam da ba ya da ita, hatta annabawa sukan yi mantuwa irin wannan ta ɗabi'a. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yayin da yayi sallah raka'a biyar yayi sallah raka'a biyu ta zahar ko al'asr yayi sallama ya manta da aka tunatar da shi a cike yake cewa inna ma ana basharu mislukum anta kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiru إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ني مسني كمركو إلى من كاوى كمر يندك في من شاوى ذاك إلى الله من سوى في ستنام وانا كذا النبي صلى الله عليه وسلم شيكانسا يكن يمن سوى وشكي سألبي آسألان أدب وانا حديث هنا شوى cikin sahih al-bukhari yana cewa rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu ulkituha wato Allah ya ji kanwani wanda ya tuna min wata aya da an mantar da ni karatunta Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah saboda haka wannan tabi'a ce ta akwai mantuwa ta tabi'a wanda ba yadda za a yi mutum ya zama ba shi da ita akwai kuma mantuwa wanda shaytan ne wato shedan da yake sanya wa mutum gafala da waswasi har ya manta wani abin da yake da muhimmanci a wajensa musamman idan shedan ya kula cewa wannan abun aikata shi wajen bawa zai kara kusanta shi da Allah zai kara masa daraja da matsayi a gurin Allah to zai kokari yadda zai mantar da shi wannan abun kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin kissar Nabi Musa alaihi salam da saurayin da suke tare da shi kissar da za ta zo mana a nan gaba ke cewa ma an tarihu illa shaytan an azkura wato ba wanda ya mantar da ni in tuna maka maganar kifin nan sai shaytan shi yasa irin wannan mantuwa idan mutum ya yi ta to ya ambaci sunan Allah ya rika ambatan sunan Allah sai Allah ya tunatar da shi abinda ya manta domin shedan baya zama inda ake ambatan sunan Allah da zarar yaji ana ambatan sunan Allah to zai bar gurin sai wazkur rabbaka idza nasita kamar yadda zai zo mana a cikin wannan sura daga cikin irin tafsirin da wasu malamai suka yi ma wannan ayar cewa idan ka manta wani abu to ka ambaci sunan Allah mantuwa takan zama daga shedan to in ka ambaci sunan Allah shedan din da yake sabbaba maka mantuwar sai ya barka saboda haka wannan yana taimakawa wajen magance wato mantuwa a haka nan in kana son ka manta abu ka rika wato karanta shi ko ka maimaita shi sau da yawa in aka maka karatu ko wani abu kana son ka haddace alqur'ani ko hadisi ko wasu baitoci na malamai to maimaita su ba ɗaya ba ba biyu ba domin karantawa sau ɗaya ka yi Allah ta'ala ya baka karfin kwakwalwar da idan ka karanta sau ɗaya za ka rike to amma ba wai wannan ba nan da ya sa kuma abin ya ci gaba da zama a kwakwalwarka ba in kana so har ya zauna to ita maimaitawa malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra to abin da za ka ji shi ko ka karanta shi sau ɗaya to wannan ba zai tabbata a kwakwalwa ba saboda haka yawan maimaitawa zai taimaka wajen abinda ka karanta ka rike shi suna cewa bit tikrar yu'allamu al-himar ko jaki yau da gobe yana sa waye ya koya bare kuma kai dan adam da Allah ta'ala ya baka kwalwa saboda ka yawan maimaita abu yana sa abin ya zauna a cikin kwalwarka ka dubi fatiha da ke yawan karanta ta kullum za ka ga cewa da wahala ka dauko karatun fatiha ka ta kai shi saboda yawan maimaitawa da kake ko kana jin bacci kana ya gadi ka fara karatun fatiha za ka kai ta saboda a kullun za ka maimaita karatun fatiha a kalla sau 17 a sallolin kabiyar zafarillah to bare kuma idan yanzu kana aiki kana sallolin nafila za ka karanta ta adadi fiye da haka saboda haka shi yasa idan ka zo karanta ta ba wahala take maka ba saka waɗannan dai suna taimakawa wajen sawa abu ya zauna a kwakwalwa sannan akwai wasu abubuwa da za ka ga malamai magabata suna cewa cin su yana taimakawa wajen kwakwalwa ta karfi ta rike abu sukan ambaci zabibi wato gutsashen inabi yana taimakawa wajen sanya kwakwalwa ta washi idan an karanta abu ko tarihi abu ya dade da kuta ba sai wannan da take yake tambaya cewa mace ce ta balaga ta fara jinin haila amma ba ta san cewa idan mace na al'ada ba ba ta azumi don haka sai ta yi azumi tare da al'adar ta to za ta raba wannan azumin babu shakka ba azumi da al'ada wanda sai azumi tana al'ada ba ta da azumi saboda haka za a buƙaci ta karama waɗannan kwanakin waɗanda ta yi a cikin al'ada bayan an gama azumi in an sanar da ita ko za ta rama waɗannan kwanakin domin wannan azumin da ta yi bai yi ba sannan yake cewa mace ce ta fita daga tsarki kafin alfijir ya fito sai ta yi wanka menene hukuncin azuminta sai babu matsala ta kafin alfijir ya fito ta tsarkaka kuma har ma ta yi wanka ko da ba ta yi wanka ba indai har jinin ya ɗauki kafin hudawar alfijir to wannan za ta yi azumi ko da kuwa wankan ba ta yi shi ba sai bayan sallah ko sai tare da sallar asuba sai bayan fito alfijir shi wankan ba shi ne zai tsarkake azumin ba ba shi ne zai sa azumin ya yi ba a ɗaukewar jinin idan jinin ta ya ɗauke kafin hudawar alfijir to wannan azumin na wannan ranar ya wajaba a kanta za ta tashi da azumi ko da ko ba ta samu yin wanka ba sai bayan alfijir ya fito don haka wannan ba ta da ma matsala tunda har ya zama ma ta yi wankan ma tun kafin ma hudawar alfijir muna cikin suratul kafi za mu tashi akan aya ta shida bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
الله تعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك ولعلك كي يا رسول الله باقع نفسك مهلكر دكنكني وتميكش كنكني على آثارهم وجنب جد جنس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا في جنب في إيماني بولن حديث با سبو دجاموا فوبكين شكي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها كما لنمو من سنة أبن بيكي كان قسا زينة لها إذا ما أدو قريسا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا دم جربيكو وانين دبتشنكو يفي كوتة أي جنسا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا sannan kuma mu lalle masu sanya abin da yake kanta ne ya zama turbaya wacce take busasshiya da babu tsoro a kanta Allah ta'ala yana magana da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake ta bin diddigin kafirai musamman mushrikan makka a lokacin manya-manyan shugabannin quraishawa wanda da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta hankoran ya ga cewa sun musulunta sun karɓi wannan addinin saboda karɓar su da wannan addinin zai taimaki addinin wajen ya samu ƙarfi sannan kuma ya samu karɓuwa duk lokacin da aka ce manyan gari sun karɓi wata da'awa to wanda yana taimakawa da'awar wajen ta ƙara ƙarfi sannan kuma yana taimakawa da'awar wajen yaɗuwa sannan kuma zai ƙara taimakawa da'awar wajen ta samu kariya wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tabin waɗannan mutane a ginde a gindi yana ta matsa musu lamba ya ga cewa sun yi imani yana matsa musu lamba ta hanyar wa'azi da karantarwa sannan kuma gashi yana cike da damuwa ganin cewa duk karantarwar da yake din nan ba sa daga kai su duje abin da yake faɗa musu suna ƙara bujirewa shine Allah ta'ala ya saukar masa da wannan ayar domin a ƙara Allah ta'ala ya ƙara nuna masa tausaya masa da yake yi akan wannan da'awa da yake yi ba ji ba gani da kuma damuwa da yake kwana da yake tashi da ita na kafircin masu kafirci na ainihin a bijirewar masu bijirewa har ma damuwar tana neman ta sa shi cikin wani hali Allah ta'ala yake gaya masa cewa fala'allaka baqi'un nafsaka la'alla kai shin kai zaka kashe kanka ne wannan da Allah anan an yi amfani da ita domin nuna tausayi dan Allah ya nuna tausayinsa yanzu kai ya rasulullahi zaka kashe kanka ne zaka halaka kanka ne ala asarihim wajen bin diddigin waɗannan mutanen in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa idan ba su yi imani da wannan alqur'ani ba waɗanda suke yi maka har kullum suke ta ƙalubalantarka da cewa ba za su yi imani da kai ba har sai ka nuna musu wata aya ka nuna musu wata mu'jiza wacce idan su zai gani lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yunbu'a kamar yadda muka karanta a suratul isra ce sai ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza su rika tsaro wasu ayyuka ko wasu abubuwa na mu'jiza su ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu wannan sa'ilin nan za su yi imani domin kawai taurin kai da inadi da bijirewa kiran Allah ta'ala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kana damuwa akan wannan Allah ta'ala ya ce to ka daina damuwa kada ka kashe kanka kamar yadda a wani guri ke cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'mini yanzu kai za ka kashe kanka ne dan kawai sun ki zama mu'minai inna sha'an nazzal alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in da mun ga dama sai mu saukar da wata aya kamar yadda suke nema sai mu saukar da wata aya daga sama wanda za ta sa su tila sun ci ko sun so su bi kauya yanzu to amma Allah ta'ala yana son kowa da zai yi imani ya yi imani bisa hujja bisa gamsuwa ba dan an tirsasa shi ba ba dan ya ga uwar gari ba a saboda ya gamsu ne ya yadda dalilan da ya saurara sun gamsar da zuciyarsa wannan ta sa ya yi imani to haka Allah ta'ala yake son yi imani shi yasa Allah ta'ala ce kada ka matsa kai abin da yake kanka in alaika illa albala' ka isar da saƙo shi ne a kanka lasta alaihim bi musaitir kai ba mai matsa musu ba ne ba mai gallaza musu ba ne ta ƙarfi sai sun yi imani rashin imaninsu kuma ba zai shafe ka ba kai ba zai shafi da'awarka ba saboda haka Allah ta'ala yake talallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya masa ya kawar da kai daga waɗannan mutane fa a'rid an manta walla an zikrina wa lam yurid illa alhayat ad-dunya Allah ce ka kawar da kanka daga wanda ya bijirewa kiran mu ya bijirewa wa'azin mu babu abin da ya sa gaba babu abin da yake tunanin ka sai rayuwar duniya to wannan ka bijire masa don haka ka tausaya wa kanka kar ka halakar da kanka waɗannan mutane ba wai ba su fahimci gaskiyar ka bane ba wai kuma suna tuhumar ka bane sun san da kana yaro ƙarami sun kafin a haife ka suke tare da iyayenka har aka haife ka a gabansu har ka girma har ka kai wannan shekaru laqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun na zauna a cikinku shekaru da dama kafin in zo muku da wannan alqur'ani ba za ku yi hankalta ba ba za ku gane ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su sun san gaskiyarsa ba wannan ne yasa suka ki imani ba Allah ta'ala yana cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahu la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce hakika mun san abinda suke faɗa maka wanda suke yake nuna cewa suna ƙaryata ka suna gwatale ka mun san cewa wannan yana faɗanta maka rai yana tayar maka da hankali Allah ya ce to ka kwantar da hankalinka fa innahum la yukazzibunaka ba ƙaryata ka suke yi ba
wato a ransu a zuciyarsu sun san gaskiya kake fada saboda haka a can kokon zuciyarsu ba wai sai dauke ka a matsayin makareci bane walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai az-zalimai har kullun suna nuna jayayyar su ne da ayoyin Allah a zahiri wajahadu biha wastaytanata anfusuhum zulman wa uluwa saboda zalincin su saboda girman kansu yasa suke jayayya da wannan gaskiyar ba wai dan ba su fahimci cewa gaskiya bace don haka wannan shine abinda Allah ta'ala yake gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana bakin ciki saboda sun ki karbar gaskiyar da yazo musu da ita wanda kuma a cikin ta daukakar su take a cikin ta samun tsirar su yake duniya da lahira mutanen nan a cikin su akwai dangin su ƴan uwansa waɗanda suka hada nasaba suka hada gari daya suka hada kabila daya don haka yana tausaya musu abinda zai biyo baya idan har ba su yi imani ba wannan shine damuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba damuwar ba a karbe shi ba shi a karan kan saboda haka akwai mutane iri biyu ne dangane da fadar gaskiya wani in ya fada in yayi magana ba a karbi maganarsa ba maganar da yake ganin gaskiya ce yana damuwa saboda ba a karbi wannan gaskiyar ba wai dan shi ba a karbe shi ba a'a dan ba a karbi gaskiyarsa ba akwai wanda shi kuma zai yi bakin ciki ne dan ba a karbe shi ba ba wai dan ba a karbi maganarsa ba inda ya samu karbuwa wannan damuwar ba za ta tabe shi ba to kaga na farko shi ne abin yabo amma na biyu abin kushewa ne mutumin da zai yi da'awa amma ba wai dan ita da'awar ta samu karbuwa ba a'a dan shi ya samu karbuwa wannan hatsari ke gare shi babba dan ya nuna ba yana kira ne zuwa ga Allah ba yana kira ne zuwa ga kansa wanda kuma Allah ta'ala cewa yayi ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin Allah ba cewa kai kira zuwa ga kanka ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani saboda haka kira mai kira ya kasance zuwa ga Allah ne saboda haka ya damu akan cewa ba a karbi gaskiyar da ya faɗa ba ba wai dan ba a karbe shi ba ya mutum zai faɗi magana ta gaskiya a ki karbar gaskiyar sa ya damu saboda an ki karbar magana ta wacce yake zaton gaskiya ce amma yana jin cewa da yau shi karan kansa zai gane ba gaskiya ya faɗa ba shi ma zai bar magana da yake faɗa babu shakka wannan daidai yake amma ba kamar wanda shi tun farko kiransa zuwa ga Allah ne ba bai damu shi ya samu ɗaukaka ko kai ya samu ba in dai wannan abin da ya zo da shi ya samu karɓuwa to shi ya gama samun nasarar abin da yake fata saboda haka wannan tarbiya ce ga waɗanda suke masu da'awa su sani cewa da'awarsu suna yin ta ne zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma su sani cewa shari'a ba hannunsu take ba shari'a tana hannun Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya shirya sai ya shiryar da shi daga kai abin da yake kanka shine ka isar ka yi kokarin duk iya kokarin ka isar da wannan shari'a zuwa ga waɗanda aka umarci ka isar musu da wannan shari'a ka yi musu da'awa ka dogara ga Allah ta'ala idan har sun shiryu to badalla bukata ta biya idan kuma ya kasance ba su shiryu ba to kada wannan ya sa ka yi ta damuwar da za ta sa ka shiga cikin wani hali ko ka kamu da wata cuta saboda yawan damuwa din zai sa zuciyarka ta karaya a gwiwoyin ka su yi sanyi wanda ka ga wannan ba shi da wata fa'ida saboda haka ya kamata damuwarka kar ta yi yawa ta yadda za ta tsage maka zuciya ka ci gaba da yin abin da aka sa ka aka ɗora maka na kira zuwa ga Allah sauran abubuwa kuma da suka shafi shiryar da mutum da karɓar gaskiya wannan ba a hannun ki yake bai na hannun Allah ta'ala Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ma'ana ba za ka iya sanya shi ya karɓi wannan kiran da kake yi masa ba a wannan aikin Allah ne kai abin da yake kanka in alaika illal bala abin da yake kanka shi ne ka isar da wannan sako to idan har Allah ta'ala zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga dukkan wani mai da'awa ya kamata ya tsawa ya shafa wa zuciyarsa ruwan sanyi ya kwantar da hankalinsa kada damuwarsa ta yi yawa. Allah ta'ala yana gaya man dangane da annabi Musa alaihi salam yana cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Bayan ganin yadda banu Isra'ila suke ta masa tsutsu suke ta bijire masa duk sanda yace kaza Allah yace kaza 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 sai sun kawo ta magana da take nuna cewa su fa suna da cewa ko kuma su a'a ba za su yi ba ko a'a za su yi sai da wani sharadi. Karshe yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah ni ba abinda na mallaka sai ni sai dan uwana sai kai na sai dan uwana. To idan har Allah ta'ala zai faɗi wannan dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa alaihi salam kaga fa bil ahra wal aula wanda ba su ba ya san cewa abin ba a hannun sa yake ba kada kuma ya kosa ya ce yayi kira yayi kira yayi kira ba a yadda ba. Ya duba annabi Nuhu alaihi salam shekara nawa yana da'awa yana kira zuwa ga Allah ya zauna a cikin su alf sanatin illa 50 aama amma Allah ta'ala ce wa amana ma'ahu illa qalil babu wadanda suke imani da shi sai ɗan kadan ɗan tsirari duk wannan shekarun da ya kwashi a cikin su yana wa'azi ko ba wani salon wa'azi da bai zuba ya bi salon yayi musu wa'azi ɗaiɗaikun su ya bi salon ya tara su gaba ɗaya ya bi salon gargadi ya bi salon bishara babu wacce bai musu ba yayi da daddare yayi da rana duk wata hanyar da yake ganin ya kamata ya gwada wajen ya ga mutanensa sun yarda ya bi amma ba su yi imani ba sai ƴan kaɗan kuma ƴan kaɗan ɗin ba manyan cikinsu ba matasa kuma amana ni Musa illa zurriyatu min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu. Ƴan kaɗan ne zurriya zurriya ana nufin ƴaƴa ƴaƴa masu tasowa su ne suka yi imani sauran manyan sun yi imani kowa yana jin tsoron fir'auna da shi da jama'arsa da fadawansa. To shi ne Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kwantar da hankalinsa ya nutse ya ci gaba da da'awa kada wannan abin da yake nuna masa ya sa shi ya yi ta bakin cikin da zai iya sa masa wata cuta har ya halakar da kansa. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir lati kadai wa'azi kai bai wa'azi ne kawai kai ba ne tilasta musu sai sun karba abin da kake faɗa musu ba. Sannan Allah yake inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha inna ja'alna lalle mu mun sanya ma 'ala al-ard abin da yake kan ƙasa zinatan laha ado gare ta. Wato mu duba bayan Allah ta'ala ya faɗa abin da ya shafi shari'a sai kuma ya zo faɗa abin da ya shafi halitta. Wato bayan Allah ta'ala ya yi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina damuwa dan ba su yi imani da alqur'ani ba kai ya ce zai kashe kansa ya ci gaba da da'awa wannan shine abu na farko shari'a din Allah. Sannan kuma abin da ya shafi wata halitta da Allah ta'ala zai yi wa dan adam a duniya dan ya mori rayuwarsa halittar sama da ƙasa da ƙoramu da itatuwa da duk abin da za ka gani idan kai nuna maka zuciyarka ta ji daɗi ranka ya kwanta hankalinka ya kwanta ka samu annashawa da walwala ka cika sha ka ƙoshi waɗannan duk Allah ta'ala ya yi maka ne don su taimaka maka wajen bautar Allah amma ba su ne gaya ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gayar halittar ka shi ne ka bauta wa Allah wannan ita ce gayar halittarka dan wannan Allah ta'ala ya yi ka da kai da dan da kai da aljan sauran abubuwa duk da Allah ya yi yayi su ne dan su taimaka ba wannan gaya shi yasa Allah ta'ala ya ce ar-rahman sai ya allama al-qur'an sannan sai ya khalaqa al-insan allamahu al-bayan sai da aka fadi allama al-qur'an sannan aka fadi khalaqa al-insan saboda abin da ya shafi shari'a shine gaba abinda duk yake na duniya gaba ɗaya da kake gani wannan dan ya taimaka maka ne ka cimma waccan buƙatar taka babba wacce Allah ya yi ka saboda ita. To shi yasa Allah ta'ala ana yake so yake gaya mana cewa duk abin da yake doron ƙasa ɗin nan ado ne Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa sannan ado ne wanda yake bai gushewa wato riƙen ƙyali ne wanda yake ɗaukar ido amma ba zai je ko ina ba zai gushe zai dawo babu zai dawo al'adam saboda haka ita duniya gidan jarraba ne gidan da Allah ta'ala ya yi ne don ya jarraba mutane
ya ga wane ne yafi kyautata aiki a cikin shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi nadra an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ad-dunya hulwatun qadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadhiru madha ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi an-nisa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ita wannan duniya hulwatun abace mai kyan gani mai dadi khadira wacce take koriya shar wato mai ban sha'awa ga wanda duk yake kallon ta yake ganin kyalkyalan cikin ta wa inna allaha mustakhlifukum fiha allah ta'ala na aje ku a cikin ta yayi ku a cikin ta ya aje ku a cikin ta fanadhiru madha ta'malun sannan yana duba ya gane za ku aikata za ta ruɗe ku sai da za ku manta da dalilin da yasa Allah ta'ala ya je ku a doren ƙasa yayi ku a doren ƙasa ko ku a'a za ku ɗauki wannan duniya a matsayin sullam wani tsari ne da zai ce ku cin ba bukatar ki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fattaqu ad-dunya dan haka ku kiyaye duniya ku kiyaye lamarinta wattaqun nisa ku kiyaye lamarin mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa farqan fitnat bani isra'ila ta kasance a dangane da mata ne saboda haka duk abin da kake gani a doren ƙasa da itatuwa da koramu da ainihin lambuna gidajen gona da duk wani abin da zaka gani a doren ƙasa na zinari da azurfa dukiya manya-manyan gine-gine zina din da kowace Allah ta'ala shi ya aje ta da wanda ku kuma ku kuka yi ta da kanku ko zina da Allah ta'ala ya aje su waɗannan halittu da muke gani na itatuwa na koramu na abinan tsirrai da suke fita a doren ƙasa duk waɗannan halittar ubangiji ce da ya aje a ƙasa sannan akwai zina ce da Allah ta'ala ya sannan akwai zina da ku kuma za ku yi ta da kanku Allah ya ba ku ikon ku yi ta manya-manyan gine-gine tituna ku gina gidaje na alfarma wuraren hutawa wuraren shakatawa motocin da za ku hau waɗannan duk zina ne da ku kuma ku kuke yi da kanku to ku sani dukkan wannan a wurin Allah ba komai suke ba za a bakin komai suke ba Allah ta'ala ya sanya su ne dan su zama jarrabawa a ga cewa wane ne gaba ɗaya zai tattara hankalinsa ya koma kan waɗannan abubuwa ya manta da abin da Allah ta'ala ya halice shi saboda shi wane ne kuma zai ɗauki waɗannan abubuwan a matsayin tsari da zai taimaka masa wajen bautar Allah dan ya cimma manufarsa sai ne nabluwakum ayyukum ahsanu amala dan mujarrabiku wane ne yafi kyautata aikinsa ka duba Allah bai Allah ta'ala bai ce ayyukum ayyukum aktharu amala ba bai ce ayyuhum aktharu amala ba bai ce ahsanu amala bai ce waye zai fi yawan aiki ba bai ce yafi kyautata aiki domin ba yawan ake bukata ba ba quantity ake bukata ba quality dan an baka abu mai yawa amma yawan ya zama na iska gara baka kadan da amfani to haka ibada ana so kai kadan wacce take da amfani ta yaya za ta zama kadan mai amfani ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ikhlasi a cikin ta kamar yadda muka yi bayani jiya wannan shine ahsanu amala ai akhlasuhu wa aswabuhu wanda yake cike da ikhlasi wanda yake cike da kuma wato sawaba wato biyayya ga shari'a zaka wani zai yi raka'a hudu ta nafila wani ya raka'a biyu amma mai raka'a biyu ne ya fi mai hudu saboda ne saboda ya fi shi halarta da zuciyarsa ya fi shi nutsuwa ya fi shi tara hankalinsa guri guda wancan ya yi hudun amma bai yi nutsuwar wannan mai biyun ba to ashe kaga a nan ba yawan ake duba ba ana duba daidaitan aikin ne da dacewar aikin ne akwai aikin da daman can shi kaɗan ne don haka kaɗan ɗin ake so ka yi inda za ka ƙara fiye da yadda aka ce ka yi to ba ka yi daidai ba yanzu tahiyatul masjidi raka'a biyu ce in ka ce za ka yi goma to ka zo da wata bid'a kuma ba laifi ka yi tahiyatul masjidi ɗin ka sannan kuma ka tashi ka yi annawafilul mutlaqa amma a kira a tambaye ka me kake ka ce duk tahiyatul masjidi kake yi saboda ka ga anan ka yi zuku Allah ba zai karɓi waɗannan sauran ba
saboda bi sunanta abinda raka'atayn ne fal yarka raka'atayn sannan yanzu misali raka'atul fajri raka'atayn fajri kada ana yin su ana so a sassauta su ka a tsawaita su wannan ita ce sunna raka'atul fajri ba a san a tsawaita su ana san a yi su ne khafifa to idan mutum yazo yayi tsohuwar sallar raka'atul fajri amma ya dauko surori masu tsawo ya karanta bakon ya karanta ko ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad sai dawo dogayen surori aka tambaye shi raka'a ce wannan wata sallah ce nafila ce kike ko raka'a ce fajiri sai ce raka'a ce fajiri kace a wannan ai ba haka yake yi sai a ga ya masa raka'a ce fajiri ana so a sassauta 30 ta ne ba a tsawaita ta ba musuban da ya shigo liman yana hudu baran juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukum almasjid wal imam yakhutub falyarka raka'atayn wa yatazawwad fihima idan dayan ku ya shigo ranar juma'a ne ban yana hutuba annabi yace ya raka'a biyu kuma ya takaita su zaka kaga a nan sunna shine kai raka'a biyu ka takaita to idan ka zo kai raka'a biyu amma ka tsawaita to a nan ka saba wa sunna kakka ce wannan dogon karatun da kai zai sa ladan ka ya zama dogon lada a'a gajeran ma ba za ka samu ba saboda sai ka takaita kan sunna shi yasa abinda ake bukata har kullun shi ne aiki ya dace da sunna a kyautata shi ba a yawaita shi ba zaka ga wani yana yawaita abu amma kuma in ka bibiya sai ka ga cewa ba a bisa sunna yake yi ba ko babu itikadi shi yasa aiki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi na kowa zama daidai shi yasa ya fi kowa lada a wajen aiki saboda nashi ya fi na kowa kamala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga ya ce abi an ga jana'iza abi amma ba lalle shi duka jana'iza zai yi ta ba zai ce maka kai siyamu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyami siyamu Dawud siyamu da yake kowanne azumin da yake kowanne azumin annabi Dawud yasubu yawman wa yafturu yawman yasubu yawman wa yafturu yawman amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yana irin wannan azumin ba a ruwaito ba saboda me saboda shi yana ayyukan da sun wato sun kyauta su fiye da yadda namu za su so yana ayyukan da nasu suna da kyau fiye da yadda namu suke so shi yasa a cikin wani lokaci annabi yana azumi sai ka ce ma baya shan ruwa kwata kwata wani lokaci kuma in ya daina sai ka dauka ma baya azumi kwata kwata to haka Allah ta'ala yake gaya mana yayi duniya domin ya jarraba mu ya ga cewa wane ne a cikin mu zai fi kyautata aikinsa sannan ya ce wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza kuma lalle mu masu sanya abin da yake kanta wato ita kasa din nan wato ita wannan duniya din sa'idan ya zama kasa ke kasashiya wato ya bushe ya zama kasa jurzan ya zama da ba shi da wani tsubabu kasa ce wacce ke mara tsuro jurz ita ce mara tsuro wacce babu lada ba ta fiha wala shajar babu tsirrai babu itatuwa babu gine-gine a kanta duka abin da yake kanta na jin daɗi a waye gari babu shi waɗannan ƙoramu da suke ta gudana a kanta a waye gari gaba ɗaya sun tsotse sannan duk wani abin da kake gani a doron ƙasa ka waye gari ba ka ganinsa ni'imar da take cikinta duk gaba ɗaya ta ƙare wannan shi ne haƙiƙanin rayuwar duniya haƙiƙanin rayuwar duniya rayuwa ce wacce mai hankali ba zai rubi da ita ba abinda zai dame shi shine gidan da yake gida na dawwama ita duniya guri ne wanda yake hanya ce kadar ku ne gada ce kawai da zai hau ya tsallaka amma ba nan ne gurin zama ba to amma duk da haka kamar yadda malam Sidi yake cewa zaka ga wasu in ka dube su zaka ga su sun dubi zahirin duniya ne ba baɗin ta ba ba su dubi hakikaninta ba sun dubi zahirinta ne saboda haka suka rika fantamawa a cikinta suka rika rayuwa a cikinta irin rayuwar dabbobi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am suna wato sharholiya da horewa a ciki sannan kuma suna jin dadi a cikin ta kamar yanda suna jeje a cikin ta kamar yanda gobe suke ci ba ta duban haƙin ubangijin abinda ya wajabta musu na ibada ba su damu su san wane ne Allah ba abinda ya dame su kawai su shine sha'awar su biya sha'awar su ta kowace hali ta kowace fuska ta kowace hanya za su samu biyan bukatar su sai lokacin da mutuwa za ta zo a lokacin mutum zai rika da dama ba nadamar bai yi aiki ba a'a nadamar zai bar duniya zai mutu ba wai nadamar ya zai zo mutuwa da kika yi ayyukan kwarai ba ba nake za ta kawo za ta zama masa nadama ba a'a yana nadamar zai mutu ya bar dukiyarsa da ya tara ya bar gidajensa ya bar motocinsa ya bar matansa ya bar ƴaƴansa ya bar mulkinsa wanda ita ce damuwarsa ba wai dan ya cika rayuwarsa da saban Allah ba Allah ta'ala zai danne masa zuciya ba zai yi wannan nadamar ba nadamar duniyar zai yi akwai wanda shi kuma ya dubi duniya ya fara fuskanci cewa baɗininta ba shi ne zahirin da muke gani ba baɗininta daban zahirinta daban zahirin shi ne wanda ƙyale-ƙyalen da muke gani yana ɗaukan hankali shine zahirinta amma baɗininta ba haka yake ba inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama' fahtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nasu wal-an'am hatta idha akhadhat al-ard zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ولا إذا تهكيكا من دنيا كما الوالد بك سوكا نشيء دولا كسا كما إن أنزلناه كما الوالد بك سوكا نشيء دولا كسا وانت كسا تشا تائن سكين سكين تيفتو ya fitar da abinci wanda mutane da dabbobi suke ci hatta idan akhadat al-ard zukhrufaha hal sai da kasa sai kawata sai kawa wazayyana sai ado ta taba ado wazanna aro annahum qadirun alaiha kada mutananta ma'abutanta suka yi tsammani cewa su ma su iya girbar amfanin ta ne za su ci moriyar amfanin ta ata amruna laylan aw nahara al'amarin mu yazo mata cikin dare ko da rana fa ja'alna hasidan ka allam tagna bil amr muka bayyana ita zama a girbe kamar ba ta taba rayuwa ba jiya kamar jiya ba a yi ta ba to haka Allah ta'ala ya ce zai sanya kasa ta zama ba ala al-ardi ja'iluna ma alaiha sa'idan jurza sa'idan shine gaba ɗaya ta koma kasa yadda kike ga wannan gine-gine da waɗannan itatuwa da waɗannan duwatsu gaba ɗaya Allah ya rike ta يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وبنجي تعالى زي نكي وأن الدور وأنك في غني يا نكي تللس شي يسأل لك نسفا فتللس كما نيع ويذرها قاعا صفصفا يسأل تتزمى في لفتل باب كوما إنك لقى حسنك بعضاك هنقوة أبو يسلوك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا zaka ga koyi makutu to haka Allah ta'ala zai mai da doran kasa ta zama zaka kaga wanda bi yake da hankali ba zai rubu da wannan kele-kele na duniya da yake gani ba zai ji ko ba zuwa ga abinda Allah ta'ala ya halice shi saboda shi adan kamar Allah ta'ala yana lallashin zuciyar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama game da waɗannan mutane kafiran nan Makka da Allah ta'ala ya ba su ni'ima yani imta garin su yani imta makka ya ba su zaman lafiya at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ba su zaman lafiya ya ba su abinci yana zuwa musu ta ko ina ya atiha rizquha ragadan min kulli makan amma mai bakon su gode wa Allah su yi masa da'a su karbi sakon da ka zo da shi sai suke maka butulci har ma suke zarginka da tuhumce iri-iri na ƙarya dole kai ya daga hankalinka ka jira ka gani me zai faru gare su wannan duk abin da suke gani za a waye gari babu shi ko dai Allah ta'ala ya jarrabe su da fari kamar yadda ya yi musu addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu da alhasidin ka sani Yusuf Allah ta'ala ya jarrabe su da fari ya zama da suna cin kasusuwa suna tona kasa su lokaci su ci sun ya daga kansa sai ya rika ganin hayaki a sama yau ba ta ci sama'u bi dukhanin mubin mutum yana daga kansa yana ga kamar hayaki ne kuma kawai tsabar yunwa ce babu abin da zai ci Allah ya jarrabe su da wannan saboda haka kan wannan ya bace da me ka rayuwar duniya ba komai ba ce sannan wanda yana da alaka da abin da Allah ta'ala a can baya yace tayyiban li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wato Allah ta'ala ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi littafi domin ya gargadi wata azaba wacce take mai tsanani daga wajensa daga cikin irin azaba da za ta iya saukar wa mutane shine ta hanyar Allah ta'ala ya kwace ni'imar da ya musu wacce suke fantabawa suke jin dadi suke gurga da ita a wayi gari Allah ta'ala ya kwace ta dan haka su dawo babu komai da za su yi alfahari kuma da shi anan za mu ga Allah ta'ala ya jawo hankalin wato ya jawo hankalin su da mafi kusancin abin da suke gani shine kasa haka abinda idan su zai gani ya zama aya gare su Allah ta'ala ya jawo hankalin su da ita kamar da su afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ard kaifa sutihat ya shi ba za su yi duba ba zuwa sama yadda aka daga ta babu wani matokari babu wata dirka ko wani ginshiki da ya rike ta sannan ba za su yi duba ba zuwa raquma kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at da raquma ya aka halicce su sama ya aka daga ta kasa kuma ya aka shimfida ta ko kuma duwar wasu ya aka kasar da su kasa kuma ya aka shimfida ta anan zamu ga Allah ta'ala dai ya jawo hankalin su da abinda suke iya gani dan su wa'azantu da shi sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
am hasibta anna أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت شنكو كان أماني أن أصحاب الكهف شو لني لابار متنمكوهو warraqimi da kuma raqimi kanu min ayatina ajaba sun kasance daga ayoyinmu masu ban mamaki id awal fityatu ila al-kahf yayin da wannan samari suka tattar suka wato tare a cikin kogo qalu rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya ubangiji ka bamu rahama daga wajenka wa hayyi lana min amrina rashada sannan ka taladan mana shiriya a cikin al'amarinmu anan Allah ta'ala ya dauko bayanin kissar mutanen kogo akwai kissoshi guda uku wadanda suke cike da izina kamar da muka yi ishara zuwa gare su lokacin da muka yi matashiyar wannan sura cewa akwai kissoshi guda uku wanda suke cike da izina da wannan sura ta kunsa wannan ita ce kissa ta farko kissar ashabul kafi sai kissar sahibul jannataini sai kuma kissar zuwa abin nan afwan kissoshi guda hudu kissar ashabul kafi kissar sahibul jannataini sai kuma kissar Musa da Khadir sai kuma kissar Dhulqarnain wadannan kissoshi guda hudu sune a kissoshin da wannan sura ta kunsa wanda suke cike da izina da darussa to ta farkon su ita ce kissar ashabul kafi Annabi sallallahu alaihi wasallam alakar wannan da mabudin abin da surar ta bude da shi surar ta bude da batun القرآن إذا الله تعالى يسوكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم ده كما هي كما تسعى كسوكر ده القرآن شيء ده زمان قرقتي زمان بشارة سنة كما ده إشارة زواء بجري ور كافري مشركين مكة ألوك چن ده سكي وقال النبي صلى الله عليه وسلم سكة إكار برع بين ده زودة شيء كما ببشي وحسو تقال يسعى النبي صلى الله عليه وسلم أكوي ما تنتاشى الكيامة cikin manya-manyan shigoyin da suke gadara da su wajen ƙarya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai batun cewa za a tashi a iza mitna wa kunna izaman ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ينزو إذا مك متو مك زم قصوصوا مك رجل جيكي لا أقوم تاسمو أساك داود أمو مزمو متاني وتهلت تاسابوا ولا يارك تشكين من ينهو جو جنسو نكرية القرآن نكرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سي الله تعالى يقول كسر أساب الكاتب وتبا ba 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 wani abun mamaki bane na azo a gani idan aka duba aka kwatanta ta da sauran ayoyin Allah ta'ala kudiransa don maganar da ake anan maganar wasu samari da Allah ta'ala ya jefa musu bacci suka yi bacci shekara 309 daga baya Allah ya tashe su ba tare da sun canza ba suka tashi kamar yadda suka kwanta kamar jeje da suka kwanta babu wani abu da jikin su ke canza wadannan bacci suka yi ba mutuwa suka yi ba Allah ya dawo da su to wanda zai iya dawo da wato wanda zai iya dawo da mutum bayan ya mutu kwata kwata dan ya dawo da waɗannan ba wanda ba mutuwa suka yi ba ai ba kaga ba abin mamaki bane shi yasa Ubangiji ta'ala ya bude da wannan sura dan ya bamu labarin su kuma sai aka fara bamu labarin su a dunkule kamar ya zama shiga ce wato a fara baka labarin a dunkule sannan kai kuma ka so ka ji labarin billa billa wanda an san wannan salo ne na bada labari wani lokaci za a iya baka shi a dunkule sannan a zo a ce maka to ga yadda yake kuma billa billa sai yadda bayanin da za a yi maka babu inda zaka same shi a duniya sai anan Allah yake am hasibta shin kana tsammani malamai sun yi safari wajen tafsirin wajen tantance am din da take zuwa farkon farkon magana am ko suka ce am anan ma'anarta ban wato kamar a ce kabar wannan magana kada ka ce zaka damu da abinda suke yi na abin nan ga kisar ashabul kahfi mutane ne da Allah ta'ala ya jarrabe su kuma kuma suka ci jarrabawa wannan shine abinda za a tsaya izina a kansa ذاك هو ثم لم يستفي أم أنا بل بل حسبت أن أصحاب الكافي وتبلي ونما غنى كاين أما نشوى متى ننكوه وتكما سكتي أأ أم أنا بمعنى الاستفهام تنبياتي وبنجي تعالى يكي شوى أم حسبت شن كان أماني أم أنا بمعنى أحسبت ko hal hasibta shin kana tsammani saboda kamar yadda wadatuwa riwayar da ta gabata wanda muka kawo da yawancin malaman tafsiri suna kawo cewa yahudawa sun suka gaya wa quraishawa cewa su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan kisar ashabul kahfi shi to ai ashabul kisar ashabul kahfi din nan da su yahudawa wanda suke cewa har maka tambaya akan ta ai in aka kwatanta ta da sauran ayoyin mu babu mamaki ba saboda haka bene ne za su rike wannan su manta da sauran ayoyin da suke tabbatar da ikon Allah da kudurarsa saboda haka wasu malamai suka ce anan Allah ta'ala yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ya dauka cewa wannan ashabul kafi kissa ta su da ake masa tambaya wani abu ne da ya wuce duk wani abu da ya sani da ban mamaki a'a kudurar Allah da ikon sa ya fi gaban maganar kissa ashabul kafi ga halittar sammai ga halittar ƙasa ga ƙoramu ga duwatsu ga hore dare da rana ga tafiyar rana da wata a doron ƙasa a sararin samaniya waɗanda ai sun fi zama mamaki sun fi zama ayoyin Allah masu girma waɗanda suke nuna ƙudurar Allah cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai kuma babu abin da zai gagare shi fiye da kisar ashabul kahfi shi yasa wasu malamai suke cewa kamar mujahid yana cewa qattana min ayatina ma huwa a'jabu min zalika wato kamar Allah ta'ala yana cewa a cikin ayoyin mu akwai abin da yafi kissar ashabul kahfi mamaki dahab yana cewa ma atla'tuka alayhi min al-ghaibi a'jabu abinda na nuna maka na gaibi na baka labarin wasu abubuwa da da ba wanda ya san su kai na sanar da kai su wannan yafi zama mamaki judai yana cewa sha'anuka fil isra'i ajabu sha'aninka nan isra'i daga makka zuwa sidratul muntaha daga Isra'i zuwa Masjidil Aqsa daga nan akai miraji da kai zuwa Sidratul Muntaha wanda ajabu ai ya zama mamaki fiye da kissar Ashabul Kahfi saboda haka su daina tunanin wani abin mamaki a ciki su dai duba su ga menene a ciki na wa'azuzzuka da darussuka da izina da za su dauka a ciki wannan shine abin da ya kamata su duba kamar ana jawo hankalin dukkan wani wanda yake karanta kissoshin Alqur'ani cewa ya tsaya ya dubi abin da yake ciki na wa'azi da darasi ya dauka ba kawai ya rika karantawa yana mamaki ba a'a in mamaki ne to ya dubi halitta sama da ƙasa sun zafi zama mamaki saboda haka abin da ya kamata ya karanta a ciki shine ya duba ya ga menene a cikin wannan na wa'azi da darasi da izina shi yasa Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana kissar su a dunkule sannan kuma daga baya zo ya gaya mana ita fillah kamar yadda insha Allah za mu ji ta a darussa masu zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.